بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل كراتمنا حسن المسلم نا دكتور سعيد القحطاني يو زامو درسينا بير إن شاء الله جي من سيا كو درسين ديك سيا الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام وتوين أدو إن دا أكي باين أني تهيان كرشي كافين أسلام ودا أكي تيمسا دبر الصلاة كرشين سلن كافين كفتا شما محلين نا الدعاء منكرن تا الدعاء قدا ديا wacce Abu Huraira yace manzon Allah sallama yace idan ɗayan ku yayi tahiyya to ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal. Hadisin Bukhari da Muslim yace ya Allah ina neman tsarinka daga azaban qabari da azaban wutan jahannam da fitinar rayuwa shine wata rayu babu addini baya kan shari'a da fitinan mutuwa mummunan cikawa ko tambayoyin kabari ko azaban kabari da kuma sharrin fitinan almasih ad-dajjal shine dajjal wanda dai zai badda mutane a ƙarshen duniya. Mun yi bayani da fassara na wannan hadisi ko na wannan addu'a. Addu'a ta gaba ita ce daga cikin addu'o'in da ake yi kafin a sallame bayan an yi tahiyyan ƙarshe. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المعتم والمغرم. وتوانا الدعاء انتهى كما دوتر سيدي أكوي تقديمي لتأخري سننكم أكوي كاري أنقبات الدوس قلما من أكم وزو سننكم أني كاري أكم الدعاء دتقباتها. Wannan addu'an ta tabbata a hadisin Bukhari da Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta a ƙarshen sallarsa. Hadisin Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a cikin sallah yana faɗan wannan addu'a. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri, ya Allah ina neman tsarinka daga azaban kabari. Wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal, ya Allah ina neman tsarinka daga fitinan al-masih ad-dajjal. Dajjal kenan an ambace shi almasihu lianahu mamsuhu al'ain al-yumna, saboda idon sa na dama baya gani an shafe shi. Sannan wa a'udhu bika min fitnatil mahya, ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa. Fitinan dajjal mun ce shine yace shi Allah ne, kai imani da shi, in kai imani da shi ka kafurta, kuma yana da wasu abubuwa da zai yi wanda suka saba wa al'ada sai ka dauka Allah ne shi. Yana sa sama ta yi ruwa, ya sa ƙasa ta tsiro da tsirrai, yana ta da macicci. Duka wannan tarko ne na wanda imaninsa bai rike shi gamgam ba zai iya faɗawa, sai imani da dajjal maimakon imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa shine mutum ya rayu cikin sabon Allah, cikin shirka, cikin bidiyoyi. Mutum ya nemi tsari daga wannan rayuwa ba addini. Sannan da fitinan mutuwa mummunan cikawa ko azaban kabari ko tambayoyin kabari, mutum ya nemi tsari daga su. Sannan sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham, ya Allah ina neman tsarinka daga zunubi, wato daga sabon Allah. Na aika wato wani aiki wanda akwai sabon Allah a cikin sa, shine ma'tham, amin al-ism, ko abun da in nayi shi zai ja mini laifi. Allah ka tsare ni daga wannan. Wal maghar, ya Allah ina neman tsarinka daga bashi, in ci bashi a nemi in biya, shine magharam bashi. Allah ka tsare ni daga sabon Allah da kuma bashi. Sai wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ma aksara ma tasta'izu min al-maghram, ya ce mamakin yawan neman tsari da kake daga bashi, kana yawan neman Allah ya kare ka daga bashi ya Rasulullah, kamar ina tambaya me dalili. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna ar-rajula idha gharima haddasa fa kadhaba wa wa'ada fa akhlaf. Abun da yasa mutum in yaci bashi yakan yi magana yayi ƙarya, yayi ta kawo wasu uzururukan da suka hana shi biyan bashi, ko yazo neman bashin ya faffadi wasu lalura wa'inda ba haka bane don a bashi, idan ya faɗi buƙatarsa za a rena ta ba za a bashi bashin ba, sai faɗi wasu lalurori manya na ƙarya, ko bayan ya karɓan yayi ta kawo wasu uzururukan da ba su bane wanda suka hana shi biya. Sannan in yayi alƙawari sai ya saba, yace ran kaza zan biya, ya saba, ya sake ɗauka wani alƙawarin kuma ya saba. Yace saboda haka ne yake neman tsari daga bashi, wato bashi ba abu ne mai kyau ba, ba a cin bashi sai lalura. Wani mutum ya ga ya samu manzala ta sa, yace ya Rasulullah, yanzu idan na tafi ne, ya zo ya musulunta ne, yace yanzu in na tafi jihadi aka kashe zan shiga aljanna, duk zunubaina za a gafarta min? Manzala ta sa yace masa, eh za a gafarta maka. Sai tafi, sai bayan ya tafi sai malaika Jibrilu yace masa, sai dai bashi ba za a gafarta masa bashi ba, ko ya mutu ya yi shahada a wurin yaki. Sai aka kira shi, da aka kira shi sai manzala yace aje a kira shi, sai aka kira shi sai yace illa daina akhbarani bidhalika Jibrilu, yace sai bashi ba za a gafarta maka jiwon shi ba, malaika Jibrilu ya bani labarin wannan. Manzala ta sa a farkon al'amari in ana bin mutum bashi baya masa sallah, in an zo da gawa zai ce ana bin sa bashi, in an ce sai ce sallu ala sahibikum, ku yi wa abokinku sallah, ni kam ba zan masa ba, har sai an samu wanda ya dau alƙawari zai biya bashi. Kuma inda Abu Qatada wata rai yace addainu alayya ya Rasulullah, zan biya bashin ya manzala ta sa, sai manzala ya masa sallah. Sai bayan wasu lokuta zai yace yau kan na samu na biya bashin mutumin nan, yace to yanzu fatansa tai sanyi, yanzu fatansa tai sanyi. To daga baya da aka saukar da annabi wa aulabil mu'mina min anfusihim, manzo Allah ya ce fi cancanta a jikin al'amuran mu'minai fiye da kawunansu, sai yace to duk wanda yace ana aulabil mu'mina min anfusihim, ni na fi cancanta a jikin al'amuran mu'minai, duk wanda ya mutu in ya bar dukiya a ba magadansa, in ya bar bashi kuma ni zan biya bashin, bashin yana kaina. Daga nan sai yake musu sallah, wannan duk hadarin me hadarin bashi ne. Amma duk da haka manzala ta sallama ya ci bashi, to da haka bashi in akwai hujjan da zai sa ka ci shi, akwai bukata, ba laifi bane. Manzala ta sallama ya ci bashi a wurin Yahudawa, Yahudawa wani bai Yahudi ya zo ya cakume shi a gaban sabban sai yana cewa ka biya ni bashi na, ka biya ni bashi na, har san da wuyansa kai shaci tashi shaci kai zane zane. Sai na mara yace ka bar ni in buge wuyan, sai ce a yana da gaskiya yana bina bashi, sai dai lokacin biyan bashin ne bai yi ba, ka umarce shi da cewa in zai nemi bashin sai nema ta hanya mai kyau, ni kuma ka umarce ni in biya bashi ta hanya mai kyau, sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya riso ana bin sa bashi, bai da abinci a gidansa ya je ya karɓo bashi wajen Yahude na sha'ir na acca, ya bada jinginan sulkensa rigan yakin har yare su bai biya bashin ba, sai bayan yara su aka biya aka je aka karɓo riga. Duba manzala ta mai kyauta da garken dabbobi, amma taron ba abinda za a ci a gidansa, sai ya je ya ci bashi a wajen Yahudi. In ya ce sahabbai ku taimaka, jama'a ku kawo mini taimako, za a kawo masa. Kama bai kamata shugaba ko mai karantar da al'umma ya dinga haka ba, ka dinga matsawa talakawanka ko almajiranka ba. In ya ce a taimaka masa ba za a taimake shi, amma sai shiru kar masu san halin da yake ciki hankalin su ya tashi, sai je wajen Yahude makiyin Allah sai ya ci bashi, wanda ya tabbata Yahude zai nemi yakin sa, bai zai yafe ba ya bukatar sa. To da haka bashi ba laifi bane, manzala ta sa ya ci bashi, amma dai bashi musiba ne ala ayi hali, nadama ne da daddare, nadama kuma kunya ne da rana, baka son ka hadu da wanda yake bin ka bashi, daddare kana nadaman me yasa baka biya, baka samu ka biya bashin ba. Saboda haka ka nemi tsari daga bashi, Allah ya tsare ka daga biyan bashi, abin nan daga bashi. Akwai addu'an biyan bashi kuma a can gaba, za mu karanta ta. Addu'a ta gaba, Allahumma inni zalantu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wannan ya daga cikin addu'o'in da ake yi bayan tahiyya kafin a sallah. Wannan kuma ya tabbata a hadisin Abubakar As-Siddiq, Allah ya yarda da shi, yace manzala ta sallama ya ga manzon Allah ta sallama yace ya manzon Allah ko ya Rasulullah, yace allimni du'an ad'u bihi, yace ya Rasulullahi ka karantar da ni wata addu'a da zan yi dinga addu'a da ita fi salati a cikin sallah nan. Wace addu'a ya kamata in dinga yi a sallah? Sai manzo Allah ya ce ka dinga cewa, sai karanta masa wannan addu'a. Ya koya sayyidina Abubakar wanda shi ya fi so a cikin al'ummar sa gabaɗaya. Ya ce in dai kai sallah ka ce a ƙarshen tahiyya, bayan tahiyya ka ce Allahumma inni zalantu nafsi zulman kathiran wa la ghafiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Fasaranta shine Allahumma, hadisi ne ingantacce, hadisin Bukhari da Muslim babu sabani, hadisin ya inganta haka. Wanda hadisin mu na ba addu'ar mu ta ba ita ma hadisin Bukhari da Muslim. Fasara addu'a shine Allahumma ya Allah inni zalimtu nafsi, ni na zalunci kaina zulman kathiran, zalunci mai yawa. Allah idan Abubakar ya faɗi haka to waye ne bai zai faɗi haka ba? Kaga tawazu yana da muhimmanci. Ko karka dauki kanka wai kai wali ne, ko kai wani shehi ne, ko kai ka kai kololuwa a ibada, kai baka da wasu laifuffuka. La, ka da laifuffuka da yawa, ka zalunci kanka zalunci mai yawa. Ka gaya wa Allah subhanahu wataala, ka kaskantar da kanka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya Abubakar, Abubakar din da yafi kowa imani a cikin al'umma sa, ba gonde kai shi imani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma sa. Amma aka ce irin wannan addu'a miskini, mutum miskini ne, ba komai bane a wurin Allah ta'ala, kuma ba masumi bane, yana sabawa Allah. Tunda Abubakar yana sabon Allah, to waye ne ya kubuta? Kuma Abubakar ma yana da zunubai, waye ne kuma zai zo yau ya ce wai shi ba da zunubi har zai iya gafarta wani? Ya ce wani ya gafarta masa ko ya bashi aljanna, in ba shaidan ne ya rude shi ba? Manzo Allah ya ce Abubakar ya dinga irin wannan addu'a. Allahumma ya Allah inni zalamtu nafsi, ni na zalunci kaina zulman kathiran, zalunci mai yawa, ba ma kaɗan ba. Ka kaskantar da kanka wajen Allah ta'ala. Ya ce wala yaghfiru dhunuba illa anta, babu mai gafarta zunubai sai kai ya Ubangiji ta'ala. To waye ne kuma zai zo ya ce ya gafarta maka? Saboda ya dauke ka wawa, bai dauke ka mai hankali ba, kuma ka yadda duk wanda ya gaya maka ga wani yana gafarta zunubai ba Allah ba, ko shi zai gafarta maka bai dauke ka mai hankali ba ne? Daga nan ma zaka gane ya dauke ka baka san abin da kake yi. Amma mutane ina hankalinsu yake zuwa ne? Ina hankalin mutum yake zuwa? Basirarsa ta bata, hankalinsa ya bata. Hankali fa babbar ni'ima ne da Ubangiji ta'ala ya yi wa ɗan adam, wanda ya bambance shi da dabbobi da ita. Ita ne ta bambance ka da dabba, kuma yanzu ka zo kana son ka mai da kanka dabba mara hankali. Wani zai ce wai zai gafarta maka zunubanka, kuma sai ka yadda ba Allah ba subhanahu wataala. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, manzala sama ne ya koyar da wannan addu'a. Ba mai gafarta zunubai sai kai ya Ubangiji ta'ala, ba wanda ya isa gafarta wani sai Allah. Faghfir li, ka gafarta min, maghfiratan, gafara min indika, daga wurinka ya Allah ka gafarta min zunubaina, ba wanda ya sai gafarta su sai kai. Warhamni, ka ji kaina, ka mini rahama, innaka antal ghafurur rahim, tabbas kai ne mai gafara kuma mai jin kai. Kai ne mai gafara, mai kanka da zunubai, kuma kai ne mai rahama. Ba wanda ya sai baka aljanna sai Allah, ba wanda ya sai gafarta maka sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka wannan addu'an tana da muhimmanci. Akwai kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala, akwai mai da al'amari zuwa ga Allah, akwai tawazu a cikinta. Mutum bai dauki kansa komai ba, wallahi ba mai kubuta a addininsa, ya zama addininka ya kyau, sai in baka dauki kanka wani abu bane. Sai in ka kaskantar da kanka wurin Allah ta'ala, daga lokacin da shaitani ya maka kai wani ne, daga nan ya gama halaka ka, wallahi ya gama da kai. Ma ka dauki kanka ba komai ba. To shikenan kai ne addinin kai ke tafiya a daidai. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya. Amma duk lokacin da aka bar koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ambata. Sai ga mutum yana kokarin kai kansa matsayin Allah. Kai waye? Addu'a ta gaba, Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni. Anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhiru la ilaha illa anta. Wannan kuma ya tabbata a hadisin sayyidina Ali, Ali ibn Abi Talib. Yace manzo Allah ta sa yana fada tsakanin wato tahiyansa da sallamansa, yana wannan addu'a da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa Allahumma ghafir li, ya Allah ka gafarta min, ma qaddamtu, abunda na gabatar na zunubai, wa ma akhartu, da abunda na jinkirta na laifuffuka, wa ma asrartu, da abunda na koye laifin da nayi a boye, وما أعلنت دا أبن دني أبيني دي هفكان دني أبيني الله كغفر تامينسو وما أصرفت دا أبن دنا قرنتا نوتي قونا دا إيري أتكنسا باتو لي هفكان من يمن وما أنت أعلم به مني دا إلي لي هفكان دا كيني كسانسو نيما نيبان سانسو ماما أنت أعلم به كي كابي نسانينسو كي كسانسو نيبان سانسو ماما أنت المقدم الله كيني مي قباتر دا وندك قدامان كقباتر دا شي يزمينا مكاك ka gabatar da shi ga yi maka da'a wa anta mu'akhir kai ne mai jinkirta wanda kaga dama kuma sai zama baya iya maka da'a ko je yi sabon Allah la ilaha illa anta babu an bauta da gaskiya sai kai kaga wannan addu'a ita ma kana neman gafaran zanubanka wanda kai asirrance da abayin kanana da manya kuma ka maida al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ma kan asallame ake wannan addu'a hadisi ne ingantacce wanda Imam Muslim ya ruwaito shi addu'a ta gaba Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik wannan ya tabbata a hadisin Abu Dawud da Nasa'i hadisi ne ingantacce Albani inganta shi daga hadisin Mu'adh bin Jabal sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike yace manzon Allah ya rike hannunsa inji Mu'adh bin Jabal wata ran yi manzon Allah ya rike hannuna sai yace ya Mu'adh wallahi inni uhibbuka yace ya Mu'adh wallahi ina son ka amma yaji dadi mazala sama yace ina son ka laysa shanu an tuhibba inma shanu an tuhabba ba wai kana son shine babba a so kan shine babba da mari Allah na son ka manzala na son ka kaga mai kana son manzala ba shine ba ma'ana yana da muhimmanci shi ma wanda ya fi shi muhimmanci manzon Allah ya so ka yace yace wa Mu'azmi Jabal yace ina son ka ya Mu'az me Mu'az yace Ma'az bin Jabal yace bi abi anta wa ummi ya Rasulullahi wallahi wa ana uhibbuka yace na ba da fansa na baba na da mama na ya Rasulullahi yace wallahi ina son ka wa ana wallahi ni ma wallahi ina son ka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shikenan manzo Allah sai ba shi wannan addu'a manzo Allah sallama sai yace uhibbuka ya Ma'az لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يتي معاذ والله يتي إنا صنك معاذ كرك بري كرشن قوة صلاة شين دبر صلاة كرشي إنك قمت إياك أنك صلم كدينك تيوى اللهم إني اللهم إني يا الله كتيم كاميني على ذكرك أبسا أنبتنك وشكرك ديمك قودية وحسن عبادتك دكيكاون عبادنك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إن با الله تمكيك با والله بك إذاك يمسى ذكري إرم ونديك ما تعمسا بك إذاك مسى قوديا إن يندي تنجنتا بك إذاك ما كيمسى كتشاور عبادة مي إخلاسي إرم وتي منزون الله صلى الله عليه وسلم أكوير وسي الله تمكيك إن با كوسيك جيك رنغمي وسو بديوي ذكرين بديوي هجيكما براك قوديا الله تعالى با kaje kana ibada ba ikhlasi ba akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya taimake ka sai ka zama kana kan shiriya to in ba mai son ka ba ba gunda zai koya maka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son Mu'az ya ce masa ya dinga wannan addu'an ya roki Allah ya taimake shi ya zama mai zikirin Allah subhanahu wataala ya zama mai godiya wa Allah don Allah ya dada masa akan nemomin sa sannan kuma ya zama mai kyakkyawar ibada ibadan da akwai ikhlasi a cikin don Allah ake yin ta kuma ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sai idan mutum yana tsora ka akan shiriya son ka yake yi in ba son ka ba zai tsora ka akan tafarki madaidaici ba sai dai ya badda kai sai ya badda kai nuna maka tafarkin bata amma masoyin ka shi yake nuna maka hanyar shiriya don ka samu tsira gobe kiyama wannan hadisin ingantaccen hadisi ne hadisin Abu Dawud da Nasa'i addu'a ta gaba Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an uradda ila ardhil 'umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min adhab al-qabr ana addu'a ita ma kai ta kafin a sallame ka sallame daga sallah ya tabbata hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman tsari daga wayannan abubuwa a ƙarshen kowace sallarsa a ƙarshen kowace sallah yana neman Allah ta'ala ya tsare shi. Ga ma'anar addu'a, addu'ar kuma ta inganta daga Sahihul Bukhari, Imam Bukhari ne ya ruwaito addu'a. Yace Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli, ya Allah ina neman tsarinka daga ruwa, kar in zama marowaci. Duba ruwa saboda munin sa maza Allah ina neman tsari da shi. Ai ba abinda zaka yi ka kanta a duniya ya zama baka da mutunci da daraja a wurin mutane kamar ka zama marowaci. Babu irin wannan. Wa inni ra'aytu al-bukhla yuzri bi ahlihi fa akramtu nafsi an yuqala bakhil. Yace na ga ruwa ina kaskantar da masu shi. Sai na daraja kaina na dinga kyauta don kar a ce min marwaci. Yace ya Allah ina neman tsarinka daga rowa, kamar yadda muka ce rowa mummunan ɗabi'a. Mazala sun ya yi wa al'umma sa kashe di iyakun wa shuha fa inna shuha alaka man kana qablaku. Kashe kudinku da rowa, rowa ya halakar da al'umman da suka zo kafin ku. Amalan an safaqu dima'ahum wa tahallu maharimahum. Suka dinga zudda jinanensu saboda mai rowa. Suka dinga halatta muharramansu suna auren ƴaƴansu da ƙannensu don rowa kar su ba wasu. Saboda haka rowa mummuna abu ne, zai iya mazala ya zo a hadisi abu biyu ba ta haɗuwa a zuciyar mutum, imani da rowa. A ce ga imani kuma ga rowa ba ta haɗuwa. Saboda kar ka zama marowaci. Sannan wa a'udhu bika minal jubni, ya Allah ina neman tsarinka daga tsoro. To kaga shi ma tsoro mummunan abu ne. Mummunan ɗabi'a ce tsoro. Manzo Allah yana neman tsari daga tsoro, kar ka zama matsoraci. Tsoro ba kyau a addinin musulunci, musulunci bai yadda da tsoro ba. Don da akwai tsoro a musulunci, wallahi da addinin nan bai zo mana ba. Da ba labarin musulunci, da musulunci ya ƙare tun a Makka. Amma rashin tsoro ne ya sa addinin ya yaɗu, aka same shi a ko'ina, har ya zo ya same mu. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba matsoraci bane, kuma yana neman tsari daga tsoro. Duk mutumin da yake da tsoro a rayuwarsa, to ai ya karya lagon rayuwarsa gaba daya. Ba wani burinsa da zai cimma, ko wani abu na ɗaukaka na ko kuma na lahira, ba zai same shi ba saboda tsoron da yake tare da shi. Saboda haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba matsorata bane, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba matsoraci bane, bai zama mai tsoro ba. Saboda haka idza kunta fi amrin fa kun fi, in ka tinkari abu muhimmi ka tinkare shi, ka ci gaba da yinsa, kada wani tsoro ya saka ka ko ka ja da baya. Sayyidina Ali radiyallahu anhu, wani ya gan shi ya sa riga abin da ya yafa mayafi, ya daura kurjalle, ma'ana ya daura zani, ya sa rigansa irin na al'ada. Shikenan sai ya ce atuqatilu ahla shami bil ghadati wa bil ashi talbasu ridaa wal izara. Yace yanzu da safe kake yakin mutanen Sham, sannan kuma da yamma kuma aga ka sa abin nan kurjalle da mayafi, masa ma'ana ka cire kayan yaki ka sa riganka irin na al'ada na gida, ba za ka ji tsoro ba? Da asuba ka kaiwa mutane hari, da yamma kuma ka zo ka sa riganka irin ta gida, ka kama yawo a cikin jama'a, ba ka jin tsoron kar su kawo maka hari su kashe ka? Me sai na Ali yace? Yace abin nan a ukhawafu bil maut, yace ni ake tsoritawa da mutuwa. Yace fa wallahi la ubali asaqattu ala al maut am saqala al maut alayya. Yace wallahi tallahi ni ban damu ba, ni na jira akan mutuwa ko mutuwa ce ta jira kaina. Yace ban nan damu. Yace Abu Tayyib al Mutanabbi yana cewa idza ghamarta fi sharafin marumin fala taqna bima duna an nujum, fatamu al maut fi amrin haqirin kadami al maut fi amrin azim. Yace in ka tinkari babban al'amari, yace wallahi karka ja da baya har sai ka taba taurari a sama, mana sai ka abun nan, sai ka cimma burinka, ka kai hari, ka tinkari wani abu muhimmi, kada tsoro ya saka ka ja da baya, sai ka kai kololuwa a cikin abu. Yace don dandanon mutuwa a cikin al'amari dan karami wala kancece, to kaman dandanon mutuwa ne a cikin babban al'amari. Mutuwa duk ɗaya ne, ko ka mutu kana kwance kan gado, ko aje a kashe ka a wurin yaƙi, duk mutuwa ne. Ta'addadatil asbabu wal maut wahidun idza lam tamut bi sayfi mutta bi ghayrihi. Sababan ne suke da yawa, amma mutuwa kwaya ɗaya ne. In baka mutu da sababin takobi ma za ka mutu saboda wani abu daban, amma dai mutuwa za ka mutu. Yace yaral jubana'u anna al'adza aqlun fatilka khadi'atu tab'il la'imi. Mazaurata su suke ganin wai gajiyawa hankali ne, a'a wai ka tsorita ka bar abu kaman kai aiki da hankalinka ne kar ka je ka halaka. Yace wannan yaudara ne na dabi'a makaskanciya, kar ka zama tsorati a rayuwanka, kar ya ka tinkari abu kai tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shikenan sai kai nazara, amma ni duk yanda za ka gamsar da shi ce sam shi ba zai yadda ba, wani shi yana kaffa kaffa yana tsoro gaba ɗaya birkita rayuwansa ya je ta shan wahala saboda tsoro. Bai da nitsuwa, kaga dan abu kaɗan ya hana mutum bacci, dan abu dan kaɗan ba zai iya bacci ba. Wani kuma abun da ya ninka wannan abun goma zai bacci har da minshari har gari ya waye babu ruwansa. Kaga wannan shi ji daɗin rayuwarsa, kullum kana cikin tashin hankali, musulunci ba son wannan. Ka nemi tsari daga tsoro, kar ka yadda. Wato shaja'a sadaukantaka ɗabi'a ce ta mumini, kuma ɗabi'a ce wanda ke bi ka da ita tun zamanin jahiliya. Sumul Qais suna cewa baka sahibi lamma ra'a darba dunahu fa aiqana anna lahiqani bi qaisar fa qultu lahu la tabki aynuka innama nuhawilu mulkan aw namuta fanuzara ولو ان ما اسعى لادنى معيشه كفاني ولم اطلب قليل من المال ولكن ما اسعى لمجد مؤصل وقد يدرك المجد المؤصل امثالي. yace dokin sa wallahi da ya tinkari wani gari Kaisar zai je kwace mulkin garin, dokin sa sai da ya kama kuka saboda ni san tafiyan kawai da ya gani. yace kar kai kuka, mulki zan je nema ko na mutu, in na mutu ma za a bani uzurin cewa na mutu a garin neman mulki ne. yace da dan abu dan kadan nake nema na rayuwa, ai ba zan nemi dukiya mai yawa ba, da dukiya yar kadan ta ishe ni. yace amma ina neman girma ne da mulki, kuma iri na ina samun irin wannan. so da kar ka yadda da tsoro. mazala ta sama ba matsoraci bane, sabansa kuma ba matsorata ba. wani yayi ilimi ya fito ya karantar da jama'a, yana tsoron azzalumai da yan bid'a. me da su maka kai abunda mutun ya ise maka, abunda ubangiji ta ala bai maka ba? ko ne yana tsoron talauci, ko yana tsoron kar wani ya zage shi? sai zage ka man zai me? an zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rige masa darajarsa ne? ko da haka ka zama gurzo, kar ka zama matsoraci. wallahi tsoro cuta ne, ko matsoraci abun tausayi ne a rayuwarsa, wallahi abun tausayi ne. miskini ba ya jin daɗin rayuwa, komin arzikinsa, komin mulkinsa, komin iliminsa kuma. ko da haka ka cire tsoro a ranka. wa'udhu bika minal jubni, ya Allah ina neman tsarinka daga tsoro. Allah ka cire min tsoro a zuciyata. wa'udhu bika min an uradda ila arzalil umri, ya Allah ina neman tsarinka a bisa daga a maidani zuwa ga mafi kaskancin rayuwa. menene arzalil umur? a ce ka yi shekaru da yawa, ka tsufa a duniya har ba ka iya bambance damanka da hagun ɗinka, ba za ka iya tsarki ba, tsufa kawai. ka zo kana magana na shirme, in an zo ana jin maganganunka a dinga jin kwaba, baka san daɗi ba, baka san abu mai kyau da marar kyau ba, baka iya bambancewa. kana barin al'auranka a waje, baka san ka kimtsa kanka ba. wannan shi ne arzalul umur. tar wannan rayuwan shi ma ba ta da daɗi. gara ka mutu da hankalinka da dabaranka ya fi tsufa. in ya kai ƙololuwa zai zama matsala. amma fa waɗanda suke komawa irin wannan rayuwa ta kaskancin, wallahi jahilai ne, jahilai ne. wanda ya ilimi wallahi ko na boko ne ba na addini ba, ko ilimin boko ne in kai mai zurfi, wallahi za ka tsufa da hankalinka, da hankalinka da wayonka da dabaranka, ballantana a ce ka karanta ilimin addini. kai ko kasuwanci kake yi, kasuwanci saboda mu'amala da jama'a da lissafe-lissafe da kake yi yana caza maka ƙwaƙwalwanka. ƙwaƙwalwa tana buƙatar a dinga cajinta kaman waya. in ba ka caji wata ran za ka samu ta mutu, baturkin ya yi sanyi, sai ka sake sawa abun nan a wuta. ta ka ake buƙatar ƙwaƙwalwan ɗan adam ta dinga lissafa wannan, ta haɗa wannan, ta karanta wannan, ta fahimci wannan, ta yi wannan dabaran, ta sake wannan dabaran. wallahi in kana yin haka za ka mutu da hankalinka, komin tsobanka ko ka kai shekara 200 ko 300 hankalinka ba zai ɓace ba. kuma ka lura ka gani tsofaffi masu shekaru da yawa wanda suke da ilimi ko na zahira ko na duniya ko ilimin mu'amala da jama'a, za ka ga suna mutuwa da hankalinsu. amma wanda kuma bai da wannan kwata-kwata shekara 70 ko 60 zuwa 70 sai ka gaba ɗaya rikice kawai, ya ruɗe bari ya kai 80 ko 90 sai gaba a cikin hayya, maganganunsa shirme, abun kunya in kana jin maganganunsa. to da haka ka wasa ƙwaƙwalwanka, ita ai hankali yana ƙaruwa ne in ana wasa shi. a dinga caji cajin ƙwaƙwalwanka, in ba haka ba zai mutu kamar yadda hasali yake mutuwa. Allah ka raba mu da rayuwa ta kaskanci. Wa'udhu bika min fitnati dunya, yace Allah ina neman tsarin ka daga fitinan duniya. Fitinan duniya shine ka tinkari duniyar kawai ita ne a gaban ka, ka manta da addinin ka. Abun duniya ya hana ka aiwatar da addinin ka. Ko neman abun duniyan, mazala ce ta isa abdud dinari wa ta isa abdud dirham, bawan kudi ya halaka. Kaga wani ya tinkari duniya kawai bai damu da addinin sa ba, kawai shi dai kudi kawai kawai samu mulki. Haka wannan shine fitinan duniya kenan. A duk abin da ya taba maka addinin ka ya zama maka fitina. Saboda haka karka yadda duk abin da zaka yi a duniya, to karka yadda kuma addinin ka kan ya tabo. Ba hana ka nemi kuɗi ba, ba hana ka nemi mulki ba ko makamancin wani, amma kuma karka yadda ya taba maka addinin ka. Ya zama duniyan ta zama maka fitina kenan, inda za ta hana ka yin addini ko za ta hana ka fahimtar addini. Wannan shine fitinan duniya. Kaga mutum musulmi amma duniyar kawai ya sa gaba, kuma duk taɗuɗɗukansa maganar duniya fa, ba maganar lahira. Ba yi da lokacin da zai zo ya zauna ya saurari karatu al-Qur'ani ko karantar da ilimi na minti 30, ba da wannan lokaci. Amma yana da lokacin hira kuma ko awa 10 ne za a iya hira dai. Kuma hiran na kuɗi, wani ya yi kuɗi, wani ya talauce, wani ya kaza abu kaza, yana farashi shi kenan. Allah in kana da wani da su 'yan duniya za ka yi mamaki. Taɗuɗɗukan kenan, ba su da wani taɗi sai wannan. Baka da wani wuri da zaka je ka zauna ka ƙara imani ko na awa ko ka fitinan duniya kenan. Allah ka raba mu da fitinan duniya. Wa'udhu bika min azabil qabri, ya Allah ina neman tsarin ka daga azaban kabari. Azaban kabari babban abu ne, shi yasa hadisin da yawa suna neman tsari daga azaban kabari. Addu'a ta gaba, lauma inni as'aluka aljannata wa'udhu bika minan nar, wannan kuma ya tabbata a hadisin Abu Dawud da Ibn Majah, hadisi ne ingantacce. Daga hadisin Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa wani mutum wato ya dinga yin wannan addu'a a wurin sallansa, wato ainihin a cikin sallansa kafin ya sallame. Idan ya yi tahiya ya dinga yin wannan addu'a, Allahumma inni as'aluka aljanna, ya Allah ina neman tsarinka, wato ina roƙonka aljanna, wa a'udhu bika minan nar, kuma ina neman tsarinka daga wutan jahannama. Wato wannan mutumin shine mutumin da ya samu Mu'adh bin Jabal, ko kuma Mu'adh bin Jabal ya masa sallah, ya ga an yi doguwar sallah, kawai ya koma gefe ƙari ta sallah. Ya zo da ruwayoyi guda biyu, wannan ɗaya ne daga cikin ruwayan. Manzo Allah ya tambaye shi, kai ya kake sallanka bayan ya koka? Mu'adh yana tsaita, ya ce shi in yai tahiya sai roƙi aljanna ya nemi tsari daga wuta. Sai ya ce fa illa usul dandana taka wa dandana ta Mu'adh, amma wani kunu-kunu-kunu da kuke bayan wannan ni ban sani ba. Sai manzo Allah ya ce fa hawlahu ma nudandin, mu ma aljanna muke roƙo kuma muna neman tsari daga wuta. Shikenan ya tabbata sunna ne, manzo Allah ya umar ya tabbatar da shi a cigaba da yi. Amma wata riwayar na mai wannan kissan shine fatiha kawai yace yake karantawa, bai san me suke faɗa ba bayan fatiha, amma yana roƙon aljanna yana neman tsari daga wuta, wato ba karanta sura. Manzo Allah ya ce mu ma abinda muke kenan, sai ke tabbatar mana karatun sura ba wajibi bane, mun yi karatun a cikin Misbahus Salih. Saboda haka ka roƙi aljanna, Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar, ya Allah ina ne ina roƙonka aljanna ina neman tsarin ka daga wuta. Wannan kan ba wahala ko ba wahala haddacewa. Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar, addu'o'in suna da yawa, ka haddace abinda ka haddace ka dinga yi. Sai addu'a ta gaba, doguwa. Allahumma bi ilmika al-ghaibi wa qudratika ala al-khalqi ahyini ma 'alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha 'alimta al-wafata khayran li. Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wa shahada wa as'aluka kalimata al-haqqi fil ridha wal ghadab wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr wa as'aluka na'iman la yanfat wa as'aluka qurrata 'aynin la tanqati wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa as'aluka bard al-'aysh ba'da al-maut wa as'aluka ladhdhata an-nadri ila wajhik wash-shawqa ila liqa'ik fi ghayri dharra'a mudirra wala fitnatin mudilla. Allahumma zayyinna bi zinati al-iman waj'alna hudatan muhtadin. Wannan kuma ya tabbata hadisin Ammar bin Yasir, ya yi wa mutane sallah ya sassauta sallan. Sai mutane suka ce wannan sallan baka ja ta da yawa ba, baka ja wannan sallan ne, wato bai yi ta doguwa ba. Sai ce duk da haka kuwa na karanta muku wata addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin su a ƙarshen sallansa. Shikenan sai ya karanta wannan addu'a, yace ya ji su daga wajen manzon Allah, sallallahu alaihi wasallam hadisin Nasa'i da Imam Ahmad kuma ingantaccen hadisi ga fassara ta nan Allahumma ya Allah bi ilmika al-ghaiba Allahumma ya Allah bi ilmika al-ghaiba ina roƙonka da iliminka na ghaibu bi ilmika al-ghaiba da iliminka na ghaibu al-ghaiba maf'ulun bihi al-ilmu din masdarun ne ya'malu amala fihi karkate bi ilmika al-ghaiba wa qudratika ala al-khalq ina roƙonka da ikonka a bisa halittanka ahyini karayani ma alimta al-hayata khairan li matikar kasar rayuwan ita tafi al-khairi a gare ni wa tawaffani ka dauki raina idza alimta al-wafata khairan li in ka san mutuwar ita ce tafi mini al-khairi wato idan rayuwata ita tafi al-khairi ka tsawaita rayuwata in kuma daukar raina shefi al-khairi ka dauki raina yanzu shine ma'anar wannan addu'a khairukum man dala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairin ku wanda rayuwarsa tai tsawo aikin sa yake to amma aikin ka bai da kyau kuma kila zaka dinga rage ibadan a rayuwanka ko zunubi zaka kara to gara ka mutu tun yanzu dan laifin da kake sai cinye maka imaninka kana ta rage ibadan wadannan har imaninka ma ya tafi gaba daya to ba gara mutun ya mutu ba da sauran imaninsa sai ka roki Allah ta'ala wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi ya Allah ina roƙonka tsoronka fil ghaibi a fake wa shahadati da kuma a sarari wato Allah ta'ala ka sa ya zama ina tsoronka a fake wato a boye kuma a sarari ma ina tsoronka ai wani yana gaban jama'a ne yake tsoron Allah amma in baya tare da mutane ko baya da tsoron Allah a sirri yana sabawa Allah ta'ala to sai ka roki Allah ya zama da sirrin da kuma a bayyane dukkan ne ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake ka zama mai tsoron Allah al-khashya shine al-khawf al-maqrun bit-ta'zim tsoron Allah tare da hadawa da girmama shi shine khashya shi yasa aka ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama masu tsoron Allah daga cikin malamai daga cikin bayin Allah sune malamai su suka san Allah suka san girman Allah sune suke tsoron sa irin tsoro ne girmamawa sai roki Allah ta'ala ya saka a cikin su Allah ina roƙon tsoronka a fake da kuma a bayyane ma'ana da kana cikin daki kai kadai da kana tare da jama'a duk ɗaya ne a wurinka kana tsoron Allah kana barin sabawa Allah ta'ala kaga mutum ya samu wannan ya tsira duk abin da kake a zahirin ma kana da nitsuwan cewa don Allah kake yin sa tunda a boyen ma kana yi in sabon Allah ka bari a boyen baka sabon Allah ka kana da nitsuwa yace wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab ya Allah ina roƙonka kalma ta gaskiya duk abin da zan faɗa ya zama gaskiya ne firriza a lokacin da ban yi fushi ba shine ma'anar firriza a lokacin da ne yarda da abin da aka min wal ghadab da kuma lokacin fushi wani in yayi fushi gaba ɗaya hankalinsa daukewa yake sai dinga faɗan maganganun da bai kamata ba ya dinga ƙarya ya dinga faɗan wasu abubuwa wanda ba haka bane to ya zama da lokacin da kake fushi da lokacin da baka fushin duk ɗaya ne kana roƙon ubangiji subhanahu wataala ya baka kalma ta gaskiya sanaita wa as'aluka al-qasda fi al-ghina wal faqr ina roƙonka al-qasda sakaitawa fi al-ghina a lokacin da nake da wadata wal faqr da lokacin da nake talauci wato kar in zama mai almabozaranci kuma kar in zama mai mako ka zama baina wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsudha kull al-basd kada ka zama marowaci kuma kar ka dinga bada duk abun hannunka gaba daya in ka bayar duka za ka yi nadama to ta bukata kuma ta same ka kuma baka da shi duk abin da ya zo kana bayarwa gaba daya sannan idan kuma ka zama marowaci sai a zage ka a ce wani marowaci ne to da haka ka zama kana da alqasdu shine wato tsakatsaki a wajen ciyarwa walazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama mu'mini sune inda za su ciyar da dukiyansu ko iyalansu ko makamancin wannan suna tsakaitawa ne ba sa komro kuma ba sa almabozaranci suna tsakatsaki suke tsayawa shine ma'anar alqasda sawa'un kana da wadata ko kai talaka ne ka dinga tsakaitawa a wajen ciyar da dukiyanka wa as'aluka ni'iman la yanfat ya Allah ina roƙonka ni'ima wacce ba ta karewa kaga abinda mai kudi yake tsoro kenan kada wata ran ya zama bayi da shi mai mulki wata ran ya zama ba mulki to kaga duk jin daɗin da kai ko shekara 20 kai kana jin daɗi in abun ya kare a cikin shekara ɗaya sai ya zama gaba ɗaya ka shiga taitayinka sai ka zama miskini abun tausayi, kamar da baka ji dadin ba, kamar mafarki ne jin dadin da kai a baya. To ka roki Allah ta'ala ya dawwamar maka da ni'iman da kake ciki, wadatan ta zama madawwamiya har ka mutu kana tare da ita. Shikenan in ka samu wannan to ka samu nitsuwa, amma in abun ya kare kuma to zaka shiga damuwa. Sannan yace wa as'aluka qurrata aynin la tanqadi'u, ya Allah ina roƙonka wato farin abun nan, farin ciki shine qurrata aynin, sanyin idanu shine farin ciki, la tanqadi'u wanda bata yankewa. Wato ya Allah ina roƙonka ya zama ina cikin farin ciki da'iman wanda baya yankewa. Yau kana cikin farin ciki, gobe dole zaka shiga bakin ciki, amma bakin cikin na zuwan sai farin ciki biyo ba. Ka dinga roƙon Allah ta'ala, amma idan mutum kullun cikin ɓacin rai, cikin damuwa, to rayuwarsa ba za ta yi daɗi ba. Sannan wa as'aluka riba ba'da al-qada, ya Allah ina neman ka, ina roƙon ka yarda bayan hukunci. Wato in ka min in ka hukunta wani abu na bala'i ko na musiba ya same ni, ya Allah ina roƙon ka in samu yarda da abun da ka hukunta. Wato wannan kuma yana sama da hakuri ko? Akwai as-sabru, akwai ar-riba bi qada'illah. As-sabru bi qada'illah wannan wajibi ne. Duk wanda Allah ya jarrabe shi da bala'i ko musiba yayi hakuri. Me yake hakurin? Shine ka maida al'amarin zuwa ga Allah. Allah shi ya tsora maka, shi zai yaye maka koda ko abun yana damunka a zuciyanka. Wannan wajibi ne. Kar ka kai karan Allah wajen wani. In ba kai hakuri ba sai ka kafurta, ka ce Allah baya son ka, ko ka faɗi wasu kalmomi wanda za su kaka fita daga musulunci. To wannan wajibi ne kai hakuri, karka dinga kai karan Allah, karka dinga raki idan bala'i ya same ka, kamar da al'amarin kai zuwa ga Allah. To akwai kuma ar-riba. Ar-riban kuma yarda da hukuncin Allah shine bala'in ya same ka baka damu baka daga hankalin gaba. Idan aka zo aka ganka ba a bambance lokacin da bala'in ya zo da kuma kafin ya zo, duk halin ka dai ne. Misali mutum yana da wadata, sai Allah ya jarabe da talauci, sai ya zama nitsuwarsa duk iri ɗaya ne, a lokacin da yake da wadata da lokacin da yake da talauci. In ka ganshi ba za ka iya ganewa ba. Ko kuma ya zama yana lafiye, yanzu ba da lafiya, duk nitsuwarsa iri ɗaya, ya yarda da abun da Allah ta'ala ya hukunta masa. Ko ya nemi abu ya risa, sai ya samu nitsuwa, ya ji a ransa hakan ɗin shi ya fi dacewa da shi. Shi ya fi dacewa da shi. Yaji Allah yana sonsa ne ya jarabe shi da musibar nan ko ya hana shi wannan abu. Yaji a ransa Allah zai musanya masa mafi alkhairi. Wannan shine ar-riba bi qada'illah, wanda ba mai samun sa sai wanda suka kai kololuwa a wajen imani da Allah ta'ala da tawakkali ga Allah. Yace ya Allah ina neman yarda bayan hukuncinka. Wa as'aluka bardal 'aysh ba'da al-maut, ya Allah ina roƙonka sanyin rayuwa ba'da al-maut, ba mutuwa. Wato bayan na mutu kuma rayuwata ta zama mai dadi. Mutum ya shiga aljanna a kabarinsa ya zama dausayi na aljanna, da yana tsoron mutuwan bai san me zai biyo ba. To sai ka roƙi Allah ta'ala abinda zai biyo bayan mutuwan ya zama ya fi rayuwarka ta duniya daɗi, ka shiga dausayi daga cikin dausayin aljanna tun a cikin kabarinka. Wa as'aluka ladzatan nadri ila wajhika, ya Allah ina roƙonka jin daɗin kallo izuwa ga fiskanka. Dan mu'mine za su ga Allah ranar alkiyama. Mun yi wannan karatu a cikin Misbah Husani. Suna cikin aljanna, aljanna tana da daɗi, amma Ubangiji ta'ala sai ya bayyana musu, sai su ga haskiya shigo musu aljanna, sai su daga idon su sama, idan suka kalla sai su kalli Ubangiji ta'ala. To kallon aljanna ya fi aljannan daɗi, sai su manta da dukkan nemomin aljanna gaba ɗaya, kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kallon Allah subhanahu wa ta'ala sai mantar da su duk ni'imomin aljanna, don ya fi aljannan daɗi. Lillazina ahsanul husna wa ziyada, ga aljanna ga dadi, abin da yafi aljannan dadi idan mutum yayi imani yayi aiki nagari. Yarahul mu'minuna bighairi kayfin wa tashbihin wa darbin lil misali wa yansawna an-na'ima idha ra'awhu fa ya khusrana 'ala al-i'tizal. Falaka me da su ga Allah ta'ala a farfaji al-kiyama da kuma wato ainihin cikin aljanna, kuma da su manta da dukkan ni'imomi na aljanna saboda jin dadin ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shauqa ila liqa'i, ya Allah ina neman, ina roƙonka bege izuwa ga haduwanka. In ji ina begen haduwa da Allah ta'ala. Wato kai begen mutuwa, mutuwan nan kai begenta, ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala. Ba na nufin a in kana raye a duniya ka dinga roƙon Allah kullum Allah ya ɗauki ranka ba, ba shi ne al-liqa'u abun nan ash-shauqa ila liqa'illah. Dan mazala ta sama ya hana, yace kada rashin lafiya ya sauka mutum ya dinga cewa ya Allah ka ɗauki raina, ite karmut yaka la yatamanna yanna adukum al-maut li dhurri nazala bi fa in kana la mahalata fajaqul allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li kada mutun don wani tuya ta yace ya allah ka kashe ni ka daure ni allah in ya zama sai kai addu'an ka ce ya allah ka raya ni in rayuwan ta fi mini ka dauki raina in daukar ran na shebi amma abunda ake nufi da anan kai shauki zuwa ga haduwa ga Allah shine ka zama cikin bayin Allah na gari lokacin da mutuwarka ta zo ya zama mala'iku suna maka albishir cewa ga aljannan da aka maka alƙawari ana nuna maka ita ana cewa karkamu karka daga hankalinka zaka tafi zuwa ga rahmar Allah ta'ala lokacin da ka zo mutuwa sai kai bikin kai mutu din ka hadu da Allah subhanahu wataala shine ma'anan innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun haka wanda imani ya daidaita akan tafarkin Allah ta'ala ubangiji ta'ala ce malaiku za su sauka masa lokacin da ya zo resuwa sai su ce karka ji tsoron tafiya lahira dan abinda zaka tara din alkhairi ne ba sharri bane karka ji bakin cikin barin duniya ka bar dukiyanka da mulkinka da iyalanka ni'iman da zaka tarar a lahiran tafi na duniyan karka damu sannan ana maka albishi cewa kai dan aljanna ne to kaga a lokacin zaka yi begin ka hadu da Allah subhanahu wataala mutuwar ta zo kawai a lokacin da za a ce maka ka dawo duniya ba zaka taba yadda ba don ka san gidan wahala ne komai wadatan ka komai mulkin ka to ka roki Allah ta'ala ya zama kana da begin haduwa da shi a lokacin da zaka rasu a karramaka a darajaka mala'iku su tire maka dukkan tsoron su nuna maka gidanka na aljanna Allah ya samu daga cikin irin wayannan bayinsa. Yace fi ghairi barra'a mubirra ba tare da wani cuta mai cutarwa ba. Allah karka jarrabe inda cuta mai cutarwa. Allah ya tsora mutun cuta ya kasa hakuri shine cuta mai cutarwa. Amma Allah ya tsora maka cuta wata masifa bala'i rashin lafiya sai kai yarda da hukuncin da Allah ya maka wallahi bai zai cutar da kai ba. Amma an baka yi hakuri ba fa kullun kana cikin damuwa da tashin hankali. Babu nitsuwa kaga cutar cutar da kai wala fitnatin mubilla Allah kada ka jarrabe ni da fitina mubilla mai batarwa kaga fitina ma in ta same ka shine bala'i ko musiba sai ka yarda da abinda Allah ya hukunta maka Allah ne ya tsora maka shi zai yaye maka kuma ina son ka nema ya jarrabe ka da wannan don ka kaskantar da kanka zuwa gare shi to wannan fitinan ba ta da matsala to amma fitina mubilla mai batar da mutum shine ka ki tawakkali ga Allah ka ki mai da al'amuran kai zuwa ga Allah baka yi imani da kaddara ba kaje kana shiga bokaye da masu tsafi wai wani ne yasa ka a gaba tune za su yaye maka wannan bala'in ba Allah ba shikenan fitinan ta batar da kai sai ka bata da sawabin jarrabawan da Allah ta'ala ya maka an dora maka aljani ko wani bala'i ko dukiyanka ko mulkinka sai kaga mutun ya bata kuma da sawabin wannan fitinan bai koma zuwa ga Allah ta'ala to Allah ka tsare mu daga irin wannan fitina fitina mai batarwa اللهم زيننا بزينه الايمان يا الله ككواتا مو دا قوان ايماني دا ادو ايرين نا ايماني واتو متني دا ان غانكا اغا علامن ايماني يا تاري داك ايماني شي يكي مكا دادي كاي شي ني ريغانكا باكا دا وني ريغان دا يوتي وان اي شي ايماني شبغه الله ومن احسن من الله شبغه الله ني رينا مسلمي مؤمني يا باشي وتا كمالا ya bashi wata irin siffa ya zama akwai hasken imani a tare da shi hanganci za a ga wannan hasken ko cikin kafurai dubu ne za a ware shi a ce wannan musulmi ne sai dai shi ya lalata wannan siffa din sai kai ado da imaninka ba sai ka fada ba sai ka ce ni mu'mini bane duk wanda ya ganka ya ga bawon Allah na gari sai mutunta kai saurara maka to shi mazala ya roki wannan yasa a roka kuma a ƙarshen sal ya Allah ka sa ne ado da adon imani shikenan baka bukatan wani riga kuma wanda sai ka sa ta kafin a ga mutuncin ka ko darajar ka idan mar'u lam yadnus min al-lu'm irbuhu wa kullu rida'in yartadihi jamil duk rigan da ka sa ma zaka burge jama'a kuma za a ganka da mutunci kai kammalalle mutun ne za a saurara maka komin kafurcin mutun da zaluncin sa da iskancin sa in ya ga kamimmen mutun kammalalle mutumin kirki wallahi tsoron sa yake yi mutanen kirki kuma suna sha'awan ka mutun ya roki wannan yace waja'alna hudatan muhtadin ya Allah ka sanya mu hudatan masu shiryarwa jam'u hadin mai shiryarwa hudatan masu shiryarwa muhtadin shiryayyu jam'u muhtadin in ka zama mai shiryarwa baka zama shiryayye ba ai kai aikin banza kana kutane fitila haske kana kona kanka kaman fitila ne to bi ulin nas wa tahriqu nafsahu aya muqidan la naran li ghayrika dhawha wa harru la dhaha baina jambayhi tadhi kana kunna mutane haske, kana haska kamo su, kai kuma kana kona kanka, kana tsora su akan shari'a, kai kuma baka da shari'a, sai ka je lahira kuma Allah ta'ala ya tsare ka. Na baka ilimi, me kai da ilimi? Sai na karantar da mutane dare da rana. Sai ya ce kake ka karantar ne don a ce kai mai karatu ne, sai a ja shi a je a jefa shi wutan jahannama. To kaga yana sirrawa, amma shi ba shari'a bane. To da aka ka roki Ubangiji ta'ala ya sanya ka daga cikin shiryayyu masu shiryarwa, shiryayyu hudatan masu shiryarwa, mutajin kuma shiryayyu, shi a kansa ya shiryu kuma yana shiryar da jama'a. In kai haka, ka ci riban duniya kuma da lahira gaba daya. Kai ka shiryu kuma kana kiran mutane zuwa ga shirya, duk aikin da suke na lada ana baka ladan gurgudun yadda ake ba su, kaga aljannan ka za ta zama madaukakiya. Wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa al'ummarsa su dinga yi a lokacin da wato suka yi tahiya a ƙarshe kafin su sallame. Addu'a ta gaba, Allahumma inni as'aluka ya Allah annaka al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, wannan hadisin wato na tayar wato shi da Imam Ahmad, kuma hadisi ne ingantacce daga hadisin abun nan Mihjan bin Atra. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga masallaci, sai ya samu wani mutum yana tahiya yana irin wannan addu'a, sai yace kan ghufira lahu kan ghufira lahu kan ghufira lahu wa sahu, yace an gafarta masa an gafarta masa an gafarta masa har sau uku saboda wannan addu'an da yayi. Ga fasaran addu'an nan, Allahumma inni as'aluka ya Allah, ni ina roƙonka ya Allah, ya Allah, bi annaka al-wahidu, lalle tabbas kai ne makadaici, al-ahad wanda babu wani sai kai, shine ma'anan al-ahad, as-samad abun nufi da biyan bukata, wato wata da gaskiya sai Allah, kuma shine kawai wanda kowa in yana da bukata yake koma zuwa gare shi. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid, kowa yana koma zuwa ga Allah da bukata, shine ma'anan as-samad. Allazi lam yalid, wanda bai haifa ba, ma'ana bai da da, walam yulad kuma bai haife shi ba, bai da baba, ai bai da baba, ai duk mai baba yana da farko kuma yana da karshe, zai mutu kenan nan gaba, sallah bai da uba, duk mai da kuma ai bukata ne ta sa yake son dan don ya taimake shi, Allah ba bukatan taimako a wurin kowa. Walam yakul lahu kufuwan ahadun, babu wani mutum da kuma da ya zama kufuwan, wa ko kace kufuwan wato wanda yake kini a ga Allah subhanahu wataala, ba wani kwaya daya da za a ce shi ma yana da halitta irin halittan Allah, shi ma ya cancanta bauta masa kamar yadda ake bauta wa Allah ta'ala, shine kufuwan, babu kini. Walam yakun ahadun, ba wani mutum daya da ya kasance kufuwan kini lahu ga Allah subhanahu wataala, ya zama shi ma yana da irin mulkin Allah, yana da irin halitta irin na Allah, yi ma cancanci a bauta masa kamar yadda ake bauta Allah ta'ala. Allah ta'ala shi kadai ne mai halitta, shi ne kawai mai mulki cikakke, shi ne kawai ya cancanci a bauta. Sai ya ce ina roƙonka an taghfira li dhunubi, ka gafarta min dhunubaina, innaka antal ghafurur rahim, lalle tabbas kai ne mai gafara kuma mai jinkai. Wanda wannan sai aka ce an gafarta masa har sau uku. Addu'a ta gaba, Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannanu ya badi'a as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikrami ya hayyu ya qayyumu inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar. Na shi ma ya tabbata hadisin ashabu sunan Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah, hadisi ne ingantacce daga hadisin Anas bin Malik, yace wani mutum yayi tahiyya sai addu'a da wannan addu'ar wanda na karanta yanzu nan, sai manzo Allah ta ce wallazi nafsi biyadihi laqadda Allah bismihi alazimi alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta. Yace manzo Allah ce na rantse da wanda raina yake hannunsa, wannan bawan Allah yayi roki Allah da wata irin addu'a wanda in an roke shi yake amsawa, in an tambaye shi da ita yake bada abin da aka roke shi, aka tambaye shi. Ga fasaran addu'an, Allahumma inni as'aluka ya Allah, ina roƙonka bi anna laka alhamdu, lalle tabbaz yabo ya tabbata a gare ka, la ilaha illa anta, babu abun bauta da gaskiya sai kai, wahdaka kai kadai ne, la sharika laka, baka da abokin tarayya, almannanu kai ne mai baiwa mai kyauta ya Ubangiji ta'ala, ya badi'a samawati ya mai ya wanda ya kawata sammai da ƙasai, shine ma'anan badi'a samawati wal ardi, ya wanda ya kawata sammai da ƙasai, ya kawata sama da taurari da rana da wata, ya kawata ƙasa kuma da tsirrai da sauran abubuwan da ake ginawa a ƙasa, ya zal jalali, ya ma abocin ɗaukaka, wal ikrami da girmamawa, يا حي يا رايي رايوان دا باتا دا كرشي يا قيوم يا دوممي وان دا يكي شرية دك الأمر دق أبن دا كغنينا هلسا نن شيني يسو كما شيكي كلا دا سو شيني معنى القيوم وان دا يكي كلا دا هلسا سقبات يكما هر أبدا إني أسألك الجنة ني إنا روكونك الجنة وأعوذ بك من النار كما إنا نيمان صارينك دا قوتان جهنم mazal Allah yace duk wanda wannan addu'an ya roki Allah da sunansa mai girma wannan an roke shi da shi yake amsawa sannan kuma idan aka tambaye shi wani abu yake bayarwa shine al-hayyul qayyum din kenan shine sunan Allah mai girma addu'a ta gaba Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kai wannan ita ma karshen sallanka kafin ka sallame hadisin Buraida bin al-Husayd yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yaji wani mutum yana addu'a da wayennan kalmomin sai inji kamar sai yace wallazi nafsi biyadihi laqad da Allah bismihi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta manzon Allah sai yaji mutum wani mutum yana roƙon Allah da irin wannan addu'o'in yace na rantse da wanda raina yake hannunsa wannan ban Allah ya roki Allah da sunansa mafi girma wanda in an roke shi da shi yake amsawa in an tambaye shi yake bayarwa ga fassaran addu'a Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka bi anni ashhadu annaka anta Allah tabbani ina shaidawa kai ne Allah la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai al-ahad kai ne makadaici as-samadu kuma kai ne abun nufi da biyan bukata الذي لم يلد كان وند بك حيفا با ولد بايف باك دا كما باك دا بابا ولم يكن له كفوا احد كما وني بي زما كني ا غري كبا باك دا ابوكين تاريا با مي ايرين ملكينكا دا حليكانكا با وند يي تنتنتا ابوتا مسا سي كاي اوبنجي سبحانه وتعالى تو اينو سوني ادو ايندا اكي ا قرشين تحيا كو كاي سو غبا ديا مسمى ان كاي كدي كاي صلا كو كما كزادو سو دغ تيكي كدينغي addu'o'i ne muhimmai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da su lokaci ne ko mu ci gaba to za mu tsaya anan addu'o'i da za su biyo baya kuma addu'o'i da ake bayan an sallame daga sallah da kuma wasu addu'o'i daban insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah kuma ranar laraba ma muna da wannan karatun da kuma alhamis ba zan gaji ba sai kun daina zuwa gaba daya haka zamu yi tai
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambaya na farko yake cewa malam aba a bambanta min ko kuma a gaya min cikin waɗannan wanne ne yafi daidai a mutun yace innaka hamidun majid shine yafi ko kuma a ce bil alamina kamar yadda ya rubuta bil alamina innaka hamidun majid wanne ne yafi daga ciki
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله روايوين دبان دبان أقول رواية دبان تزود في العالمين ما وذاك وانا رواية دموكا كارن تادوكا قدابي بابو في العالمين إنك حميد مجيد إن عرف إن الدعاء كوكما صلاة مزالة تسلام وانا دموكا كارن تأتكين حسن المسلم أما رواية في العالمين إنك حميد مجيد wato banyi bincike akan ta ba ta inganta ko bata inganta ba wallahu alam amma akwai riwayan kuma tana nan a cikin littafai sai idan na bincika in hadisin ya inganta ko bai inganta ba sai ne bayani insha Allah
yace mallan idan qur'ani ya tsufa ko kuma mutun ya samu fillan qur'ani a walakance a yashi kenan to idan mutun ya dauka wanne ne fi daidai mutun ya kona ne ko kuma kar ya kona saboda wasu suna cewa ba kyo kona alqur'ani mala ya za'i da shi
ba da kyau man wace ba kyau kona qur'ani in baka kona ba ya zakai da shi saboda haka idan har zai walakanta ko ka ganshi wani wuri ka kona in ka riga ka kona shi shikenan ai bara a ganshi ba amma a ga rubutun a jikin takaddan shine matsala saboda haka in ya diddige yanda ba za a karanta ba in kai zaka iya adana shi kila in ka mutu yayanka kuma sai su walakanta shi wasu sai su je su sa a juji ko makamancin wannan ko ka gani a kasa sai ka dauka ka kona in ka kona shikenan ka daraja alqur'ani nan
menene matsayin ce da dabbobi da dusan giya shin kuma dabban da aka ce da ita da dusan giya shin ya halatta a ci naman ta ko bai halatta ba
to farko dai halatta a ci naman ta ko da giyan ma ta sha agiyan ba haramun bane akan dabba, akan mutane ne aka haramta, ballantana dusan dabba. Amma ka ciyar da dabban dusan dabba, akwai illoli abin nan, sorry, dusan giya, akwai illoli guda biyu, in ba a same su ba za ka iya ciyarwa. Farko kare zama a gidan giyan za ka je ka sai dusan, don aka ganka a wurin ba za ka iya gamsar da mutane dusan giya ka je siyawa, abin da za a dauka kawai ka je me, ka je shan giya ne. To musulunci kuma ba bukatan ka kai kanka izuwa ga inda za a tuhume ka, ba a yadda da wannan ba. Sannan na biyu, in sayan dusan giyan zai karawa wato gidan giyan farashi, ko da talle aka kawo maka zai sa su dinga cin riba, yadda za su dinga haɓaka harkansu na giya, to shi ma haramun ne, ba za ka saya ba. Don in kai haka ka taimaka a ci gaba da mai defa giyan ana sayarwa, wala ta'awun wala al-ithmi wal udwan, sai karka taimaka wajen sabawa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ka kawai ka samu dusan giyan ba tare da wa'innan illolin ba, ba tare da kaje ba kuma, ko ka kun saya ne ma dan kuɗi ne bai taka kara karya ba, bai zai sa ya ƙara musu riba ba, ko a kyauta aka baka dusan giyan, wannan ya halatta ka bawa ainihin dabbobinka in sun ci, kuma ya halatta a ci nama. Na'am.
Wala a ce idan mutum ya rasu, matukar mutumin kirki ne, to shi hutu ne a gare shi. To malam, ni na kasance idan aka yi mutuwa sai in ji daɗi a raina, to malam shin hakan din imani ne ko rashin imani? Idan kuma rashin imani ne malam, me ya kamata yi?
To wannan dai ko ba a ce rashin imani ba ne, rashin tausayi ne. Ya kamata in an yi mutuwa mutum ya ji daɗi ba? Wannan ya kamata ka binciki zuciyarka. In an yi mutuwa tashin farko, tashin hankali ne shi wanda ya mutu, ana juyayin an rabu da shi. Sannan kuma kai ma kana tunanin fa can za ka tafi, can za ka tafi. Wannan kuma ya kamata ya daga maka hankali, ya saka kuka. Manzon Allah sama lokacin da jikansa ya rasu, dan Zainab, sai aka ga hawaye na ta zuba a idonsa, sai sahabbai suka ce har kai ma ya Rasulullah, ka ce kar ai kuka kuma kana kuka da hawaye? Sai ce ai wannan rahama ce ta Ubangiji da yake sa ta a zuciyan wanda ya ga dama. Kaza kama zala ya kuka, da ɗansa Ibrahim Mu'azzin ya rasu ma ya yi kuka, ya ce kuma muna baƙin cikin rabuwa da kai. Saboda haka mutuwa kam dole ta ƙara maka, ta sa ka tashin hankali, kuma ka ji tausayi a ranka na rabuwa da aka yi da wannan bawan Allah, da kuma baka san wani hali zai je tarar ba, ka yi masa addu'a Allah ya gafarta masa. Amma a ce mutum wai a yi mutuwa kuma ya yi murna, sai dai wani kafuri ne wanda ya addabi musulman duniya ya mutu, wannan za ka yi murna. Amma musulmi ɗan uwanka, to lallai wannan kam abun tashi hankali ne, kuma wa'azi ne. Shi yasa manzon Allah ya ce aksiru min zikri hadhi min lazzat, ku yawaita ambaton mai rusa, jin daɗi ita ce mutuwa. Na'am.
Yake cewa malam, menene gaskiyan cewa wai akwai maganan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yayi roki Allah cewa kada kabarinsa yayi shekara 2000 a ƙasa? Shekara 2000?
Ban san wannan magana ba, ban tawajinta ba. Kabarinsa kar ya yi shekara 2000 a ƙasa, to ina za ka yi shi? In ga annabin kuma za a yi tashi alƙiyama, wannan bai inganta ba. Tashi alƙiyama ba wanda ya san ga lokacin da me za a yi tashi alƙiyama. Ubangiji ta'ala shi ne kawai ya sani. La yujalliha liwaqtiha illa hu, thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta. Ba wanda ya san shi za a yi tashi alƙiyama. Alamu dai manya-manya ko ɗaya bai bayyana ba na tashi alƙiyama, kuma za su bayyana nan gaba. In sun fara bayyana, to alama alƙiyaman za ta tashi kenan. Amma abin nan a ce kabarinsa kar ya shekara kaza, wallahu alam, ni ban san ingancin wannan maganan ba.
Wanda ya ce malam, ana bi na azumi ya kai shekara 2 ban samu ne ba, ga Ramadana ya saki tinkarowa, shin idan wannan Ramadanan ya zo ya zan yi? Akwai sassauci na ciyarwa ko kuma ya zama shekara 3 kenan?
Inda ganganci kai wane sassauci za a maka? Wanda aka za ka rama Ramadan kuma ka ciyar da miskinai, ka rama Ramadan din kowane azumi kuma sai ka ciyar da miskini tara na wannan sakakin da kai baka rama Ramadan din ba, kuma za ka yi wannan azumin da ya tinkara. Amma in rashin lafiya ne, mutum bai warke ba, bai samu ya biya ba, wannan biya kawai zai ba wani tara a kansa.
Wani ba Allah ya rubuto takarda, yana so a taimaka mishi da addu'a, Allah ya jarrabe shi da zuwa wajen fati, yana roƙon ƴan uwan musulmi su sa shi cikin addu'a, Allah ya yi mishi wannan musiba din.
To Allah ya tsare mu daga sabon Allah gaba ɗaya. Wani ma yana zuwa inda ya fi fatin, ai ba ni abun dariya. Saboda haka Ubangiji ta Allah ya tsare shi, shi ma imani ne akan din. Kana yin wani abu na sabon Allah ya dame ka, har kana neman a maka addu'a, Allah ya yi maka. Ubangiji ta Allah ya tsare shi daga saba maza la hawla wala quwwata illa billah, baka da wata dabara da zaka kauce sabon Allah sai in Allah ya taimake ka, baka da karfi na da'a wa Allah ta'ala sai in Ubangiji ta'ala ya taimake ka. To da ka wannan abun tausayi ne kuma abun a taya shi addu'a ne Ubangiji ta'ala ya tsare shi ya kauda shi daga sharrin shedan ya daina zuwa wurin sabon Allah. Shikenan. Kamar yadda na faɗa ran Laraba akwai kuma ranan Alhamis ma akwai insha Allah. Allahumma adina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma abaita wa sarif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabaraka rabbana wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.